حبي ونفسي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا أشرين دا تقوس غوت رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا دول للي حدود تلاتين دا ترى. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu ikon sake haduwa a wannan lokaci a cikin wannan masallaci, cikin wannan jami'a ta jihar Gombe, wadda ake karatu kusan tun daga farkon Ramadan har zuwa Allah ya kaddara zuwa yau. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mun dace da abin da Allah ya yarda da shi. Muna karatu ne cikin suratu Yunus, cikin littafin Allah suratu Yunus. Mun tsaya a karatun da ya gabata, aya ta 90 aya ta 92 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 93 a wannan lokaci bi idhnillahi. Kuma kafin a fara karatu din ga tambayoyin da aka turo, wani bayan yayi sallama yace mallan tambaya ta ita ce menene matsayin iqama a sallar nafila. Ba wani bukatun iqama a sallar nafila, a sallar farilla ma matsayin ta ai ba ya kai wajibi bane, to amma dai balle a sallar nafila ba wani kama in mutum yanzu kawai sai kabbara, wallahu a'lam. Sannan mai tambaya na gaba bayan yayi sallama yace zai iya aje azumi in ya ga wata da idonsa, ko kuma zai jira sanarwan sarkin musulmi duk da ya ga wata da idonsa. Yace wato zai iya aje azumi idan ya ga wata da idonsa, ko kuma sai ya jira sanarwan sarkin musulmi duk da cewa ya ga wata da idon nasa, sai ya ƙara azumi kenan da sauran jama'a, sannan sai su yi sallah tare da sauran jama'a din, ko kuma ya zai? Kaga wannan tambayan yau ana yin ta yau 28 ga watan Ramadan. Wa yake maka zaka ga wata? Ba wanda yake ma zaka ga wata. Da an baka labari ne daga asali na gaskiya cewa za ka ga wata ran kaza, to sai ka tambaye mu, to in ya ga watan ya za yi? Ko kuma da lokacin yayi ne an riga ka ga watan da idonka, sai ka bada? Amma yanzu muna baka ansa, in ba a yi sa ba sai ka je ka hango watan nan, don ka riga ka sa a ranka, ba kuma hakika ba ne, ba tabbas ba ne. Abun da ya faru ake tambaya a kansa, amma ba abun da ake hasashe ba. Kana magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawm yawma yasumu an-nas wal-fitr yawma yufṭiru an-nas. Azumi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, azumi ana yin ranar da azumi mutane su yi azumi, ana aje azumi ranar da mutane su yi aje azumi. Wannan shine hadisi. Sannan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, ku yi azumi in an ga wata, ku aje in an ga wata. Saboda haka daga mutum ya ga wata sai ba da sanarwa ga waɗanda suke isar da sanarwan zuwa ga wato shugabanni, waɗanda su ne za su sanar da al'umma gaba ɗaya. Saka daga zalar mutum ya ga wata sai ya sanar da waɗanda suka cancanta a sanar, don su sanar da jama'a, wallahu a'lam. Wani bayan ya yi sallama ya fatan alkhairi ya ce yana so a taya shi addu'a, sannan kuma yace a karatun mallam a cikin suratul tauba ya ba da labarin wani sahabi da aka dinga masa azaba kala kala, wanda daga ƙarshe aka bashi zabi ko za a kamo Annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin sa. Yace a cigaba da masa azaba akan a ce akan annabi ya taka kaya, yana roƙon mallam ya ƙara faɗa masa sunan wannan sahabi, kuma Allah ya bashi yaro namiji ya sa masa mai suna, ya masa takwara. abu na khabbab shine wannan sahabi radiyallahu anhu khabbab wanda ko bayan yayi sallama yayi fatan alheri yace tambayar sa ita ce ka'idan wajen aikin su shine suna aiki ne awa 8 zuwa awa 10 on duty kamar da ya rubuta awa 14 zuwa awa 16 off duty kamar yadda ya rubuta sai ta amma idan wanda muke aiki a karkashin sa a cikin burace sai sa boss wato in charge kenan in yaso yana ƙara mana tsawon lokaci ko ya rage mana ko ya rage tsawon lokacin duk da cewa shi ma aiki aka dauke shi kuma ba shi kake yi wa aiki ba ai akwai ri'asa amma akwai kuma ri'asa khassa akwai shugabanci gaba ɗaya na gama gari akwai kuma shugabanci na wato kebabben shugabanci na wato na wasu mutane abuna na wani ma'aikata ko wani guri ƙasa ko wata masana'anta ko kuma wani ministry ko wata ministry da sauransu shugaba a wannan gurin shugaban gaba ɗaya ya riga gama amincewa da shi kuma shi yake wakiltar shugaban gaba ɗaya don haka idan ya ba da umarni saboda maslahar al'umma da ya duba ya gani ko ya ƙara ko ya rage wannan an yaddan masa ana masa biyayya anan wajibi a yi masa biyayya ko ya ƙara ko ya rage bisa maslahar al'umma in yayi abu ne bisa ko cin hanci ko wani abu na manufa wanda zai kawo fasadi ga al'umma nan ne ba a masa biyayya amma duk abin da ya yi don maslahar al'umma wannan babu laifi za a iya masa biyayya in ya ƙara lokaci a bishi in ya rage lokaci a bishi cikin abin da bai saba wa Allah ba ana yi wa shugaba na abunan takaitaccen shugaba ko kuma keɓaɓɓen shugaba biyayya wallahu alam yana mai addu'a daga ƙarshe wani bayan ya yi sallama ya ce shi ma'aikacin jirgin ruwa ne sai rubuta marine a cikin kewaye ya ce suna yin wata 3-6 and above wato da ma sama da haka a cikin jirgin suna tafiya suna tafiye-tafiye dare da rana ya ce shin zai iya yin kasuru har zuwa tsawon wannan lokaci ko kuma har zuwa tsawon watannin har zuwa tsawon watannin da za su yi kafin ya dawo mana kafin ya dawo gida duk da cewa jirgin kamar gida ne a gare mu akwai duk abubuwan da mutum yake bukata ko kuma abubuwan bukatun rayuwa wannan ya halatta ai mutum yana cikin jirgin kanka yadda kanka kace ku dawo gida kuma kace kamar gida ne shi jirgin ba gidan bane kenan yau da zarar an ce ma inda za a ce wa mutum Allah ya kiyaye sai ka dawo malamai suka ce sunanta tafiya duk inda mutum zai ce na yi tafiya amma yanzu idan kace zan je BCJ za ka je anguwa ne za ka je fantami anguwa za ka je tumfure anguwa za ka je amma in kace za ka je akko ko za ka fita alkaleri ko za ka fita wani abu wanda yake waje to kawai za ka yi tafiya ne za ka bar garinku har ka daina ganin ɗakunan gine-ginen garinku to wannan ya zama tafiya saboda haka kasuru za ku yi ta yi tsawon wannan lokaci a cikin jirgi ya halatta gare ka kai ta yin kasuru insha Allah ta'ala yace kuma zai iya hada sallah ta'khir da taqdim saboda idan yana kan aiki kuma jirgin yana tafiya babu daman yin sallah har lokacin ta ya fita domin muna yin aiki ne awa 4 zuwa awa 6 kafin wani ya zo ya karbi aiki din eh kwarai kuwa zaka iya hada sallah idan ka san cewa da azhar da la'asar duk za su same ka cikin aiki ma'ana zaka shiga karfe 12 zaka fara tukawa wata kila sai 6:30 ko kusan 7 kafin ka gama karfe 12 nan kawai shikenan sai kai sallah ko kuma sai kai sallah azhar da la'asar ko kuma lokacin da azhar sai farkon muktarin lokacin ta misali a ce da 12:30 zaka shiga sannan kuma ba zaka fito ba sai 6:30 in zaka yi awa 6 12:30 sai 6:30 ka fito 12:30 tuntunin azhar tayi kawai sai kai sallan azhar a lokacin raka'a 2 kai sallan la'asar raka'a 2 sai ka shiga jirgi ku ta buga Allah ya kiyaye wallahu alam wannan bayan yayi sallama yayi fatan alkhairi yace ga tambayarsa kamar haka, yace mahaifiyarsa ce tana zaune ne da ƴar uwarta kuma sun yi shekaru masu yawa masu tsawo kamar yadda ya rubuta da mahaifinsu. Yace amma malam tun lokacin da na yi wayo kamar yake yadda ya rubuta kenan, yace ya fahimci irin zaman kunci da take yi sakamakon wariyan da mahaifinmu yake nuna mata. Yace malam har an kai ta zama kamar baiwa a gidan saboda ya hana ƴar uwarta girki sai ita kawai kwana da kwanaki, malam baya saya mata komai sai dai ƴaƴanta su yi mata, malam ko kayan sallama ya kiya mata duk da yayiwa ƴar uwarta ta. Yace malam wani lokacin har cewa nake mata ta masa rashin mutunci ko kuwa ta tafi sai ta ce min komai na duniya mai wucewa ne duk da ma baya mata magana. To wannan yace malam menene hukuncin yin hakan domin mijin yana tare da kai anan kullum kuma na san yanzu ma yana nan yana jinka. Sai ce malam wallahi ina son ka don Allah hakika da gaske, sannan sai buƙatar addu'a. To wannan al'amari a zamanin da ake ciki na rayuwa, waɗansu bayin Allah ba sa tsoron Allah a game da iyalansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi duk wanda ya karkata a tsakanin mata biyu da yake da su ko uku ko hudu, ya karkata zuwa ga wani bangare ya bar wani bangare, zai tashi ranar tashin alkiyama saqito shek gefensa ya rube ya fadi kasa, haka zai tashi ranar tashin alkiyama. Kowa ya ganshi a duniya bainal awwalina wal akhirina, kowa ya san laifinsa cewa wancan azzalimi ne, ya zalunci sashin matansa bai musu adalci ba. Mutum ya tuna cewa zai tsaya a gaban Allah lokacin da ya auri matar ba su da tunanin cewa zai zalunce ta, suka fifita shi ita ma ba ta tunanin haka. Sannan yawanci wasu mazaje in mutum ya samu mata mai haƙuri to sai ya shiga haƙinta sai dai Allah ya kiyaye, da yawa in mutum ya samu mata mai haƙuri sai kawai bai damu da duk abin da zai ba. Wani zaka ga in ya samu mata mai haƙuri, in yayi aure yayi tafiya da wadda yake so, ya je ya dawo ya je can, yawanci mata suna kawo irin wannan kukan. In zai tafiya sai ta to kin ga ce yanzu ga yaran nan, ai yaran ba na ɗayar ba ce, ita ma sai ta jira sai ayi ƙuri'a wacce ayi tafiya da ita, wacce tafiyan ayi wacce tafiya da wacce, ko kuma ayi ƙuri'a wacce ta sai a tafi da ita. Amma da yawa wasu in sun samu dama ko mace mai haƙuri mai kauda kai sai su manta su shiga cikin zalunci iyaka. Wata mata tana wata rana tana bugo waya tana maganan cewa mijinta ba magana, ba ciyar da ƴaƴanta, ba ciyar da ita take yin komai, har ɗayan ya gama zai tafi jami'a, ya gama secondary tun JSS1 ita take daukan ɗawainiyansa. Yanzu akwai ƙannansa biyu, ɗaya na SS1, ɗaya tana ko SS2 ne na manta, ita take komai. In yazo kawai in ya shigo gidan sai koma ɓangarensa kawai sai ya rufe shikenan. Wasu mutanen zaka dauka kamar sun samu taɓin hankali amma tsabar iskanci ne da rashin sanin Allah. Tsabar rashin sanin Allah. Babu kyautawa, babu mutunci. Mutum ya rinka yi wa mata zalunci da rashin adalci da rashin kirki. Su kuma wasu mata in sun samu inda za a yi musu kirki su kuma nan ne fandararru. Kaga suna iskanci, suna abun da bai dace ba. Saboda sun samu mutum wanda zai kula da su. Hatta wasu sirkan inda suka samu gurin kirki to nan ne zaka suna fandarewa suna abun nan. Wata mata mijinta duk komai ya tanada mata ya siyo wannan ya siyo ina iskanci kawai take mata. Allah da ya tashi kama ta wancan bisa dole ya sake ta, yana son ta, yana girmama ta. Ta je ta auri wani sai ya dake ta ya fita kuma ba tefane haka yake barin ta sai kusan magariba akai tefane kuma kwana biyu ne insha Allah zaka ganta da fiska ko ya kumbura ko bayan ta rada rada ta sha duka ta dake ta dake ta haka saboda haka Allah ba azalimi mutane bane Allah yana ganin abubuwan da yake gudana wannan society namu a auratayya da zamantakewa na auratayya mun zama kusan zero mun kusan zama zero mutane ba kirki ba adalci kaga mutum ba wanda zai yi wa mugunta sai iyalinsa ya ci mutuncin wannan ya ci mutuncin wancan ya mutum zai auro mata ya zauna da ita amma wai baya bata abinci baya mata kayan da za ta sa tubabi tana zaune kawai sai kaje ana ce mata ki hakuri ki kula da ƴaƴanki wai tana ga in ta tafi ƴaƴanta kansu tozarta in ta zauna cikin bala'i cikin walakanci kuma kana da amincewan ƴaƴanka mata kai ma ba za ka aurar bane kuma sannan baka tunanin zaka tsaya a gaban Allah wannan abubuwa sun yi muni gaskiya dewa a wannan al'umma ta mu gaskiya yawanci abubuwa ne wanda yake yawan faruwa auratayya ya zama abun wasa harka ta zalunci harka ta rashin adalci akwai matar da in suka fita gida wata na irin aikin gwamnati din nan ba ta sha'awar ta koma gida sai har lokaci ya kure a ƙara lokaci tana waje kawai saboda ta dawo bakin ciki za ta shiga tana dawo bakin ciki ne kawai a gasa mata magana a ce ta dafa abinci ta ciyar da kanta mace kaga ita take yi wa ƴaƴanta kaya ita take yi wa kanta kaya tana zaune shekara da shekaru mutum yana nan yana zagayawa ana sallah da shi a masallaci jami'i ana kaza wani sai ma kusa shi a wani committee na aikin addini ya bar addini a gida wallahi mafi alkhairin sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar shine abunda mutum ya ciyar a cikin bakin mahaifi abunan matarsa mafi alkhairin sadaka mafi alkhairin tufafi wanda ka dinka wa iyalinka mafi alkhairin abinci na ciyarwa wanda ka ciyar da iyalinka ya kamata a ji tsoron Allah kan wannan al'amari a ji tsoron Allah kuma mata su yi biyayya ga Allah amma a ci gaba da addu'a kuma bai dace a ce ka ce kai masa rashin mutunci ba ai mahaifinka ne kuma ishi mijinta ne malamai suka ce mafi alkhairin mutum shine wadda ya bi Allah wajen mu'amalantar wanda ya saba wa Allah akan sha'aninsa idan mutum ya saba wa Allah akan ka kai karka saba wa Allah akan sa kai kuma ka bi Allah cikin mu'amalantarsa wannan shine alkhairi cikin mutane don haka tayi hakuri kai ma ku yi hakuri in har haka ya tabbata insha Allah ta'ala Allah zai kawo mafita amma shi bawan Allah mai yin wannan yadda aka fara magana din nan ya sani cewa in ya riga su mutuwa ya bar baya da kura ya gyara gidansa ya gyara mutuncin gidansa ya kuma gyara kansa ya kuma gyara alakarsa da Allah subhanahu wataala wannan baiwar Allah yadda take karkashin mutum to kuma fa wata rana mala'ika zai zo ya dauran ka lokacin da baka da wani iko a duniya ko kada kuma wallahi in an je gaban Allah ba za fa ta yafe ba in ba yanzu ta yafe aka daidaita ba don haka a nemi yafiyarta a daidaita mutum in ya ji wannan in yana yi ya ji tsoron Allah dukan mu kowa ya ji tsoron Allah Allah ya kiyaye wallahi ta'ala alam amma dai babin auratayya a gyara yawanci ana matsaloli sosai Allah ya sa mu dace na'am za mu ci gaba da karatu insha Allah ayat 93 cikin suratul yunus
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a rizqin wa razaqnahum min at-tayyibati
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad bawwa'na bani isra'ila mubawwa'a sidqin haqiqa mun zaba wa bani isra'ila gurin zama na gaskiya mai kyau mai dadi shine malamai suka ce biladu sham wato kasar sham ke wayan baitul maqdis ta jefin bangaren baitul maqdis ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba musu suka yi gidajen su Allah ta warzaqanahum min at-tayyibati muka azirta su da dadadan abubuwa na halal arziki su ci su sha cikin nutsuwa suna nan suna bautar Allah Allah ta fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm basu tashi sabawa Allah ba har sai lokacin da ilimi ya zo musu suka gane Allah shine Allah to kuma lokacin suka bijire kuma Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ta inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati lalle ubangijinka zai hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama fima kanu fihi yakhtalifun cikin abin da su kasance suna sabani a cikin sa na barin gaskiya da kama ƙarya Allah ya kiyaye mu na'am Allah subhanahu wata'ala ce fa in kunta fi shakkin ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam in har ka kasance cikin kokonto ne fi raibin cikin kokonto mimma anzalna ilayka daga abin da muka saukar zuwa gare ka na alqur'ani fas'ali allazina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi wanda suke karanta littafi at-taura linjila zabura da sauran littafai da Allah ya saukar tambaye su za su baka labari cewa akwai sifarka da bayanin ka ciki ka tambaye su Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rab bana kokonto ina kan yakini ko ba wanda zan tambaya na san alqur'ani gaskiya ne wannan sahabbai suka ce haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ya Allah bana buƙatar tambayan kowa kuma na san alqur'ani gaskiya ne bana kokonto ina kan yakini Allah subhanahu wataala ya bayyana hatta sifar halittan Annabi sallallahu alaihi wasallam alittawan farko sai yasa lokacin da babban sa Abu Talib yake tafiya da shi kasar kasuwanci tun yana yaro wata rana suna cikin tafiya suka zo gurin wani rahibi wato wani pasto mai ibada malami daga cikin malaman Yahudawa lokacin da suka zo suka dan zauna a masauki a hanyar tafiya Sham suka zauna a gurinsa ya tanada musu abinci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami sai bai zauna a inda suke ba sai ya koma gefe sai bishiyar da take gefen su sai ta karkata inuwanta sai ta koma bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan malamin Yahudawa yana kallo da ya ga haka sai suka kira Annabi sallallahu alaihi wasallam an jima aka aike shi dauko wani abu yana cikin tafiya sai ga wani gajimare yana tafiya yana kare shi daga rana saboda ana tsananin rana sai gajimare yana tafiya yana kare shi daga rana duk suna kallo da ya dawo sai ta kai wannan yaro kan a kira shi mana aka kira shi ya zo kusa da su sai ta bude rigansa ga bayansa ya bude rigansa sai ga katamun nubuwa sai ta amma kace danka ne ya ce eh dana ne sai ta kai danka na cikinka saboda ni duk abun da yake tabbatar mun abun da nake so in gane na gama ganewa amma abu ɗaya ne da ka gaya mun ya sa ni kokonto cewa da kace wannan danka na cikinka ne sai ce a ai ba ɗana na cikina bane dan uwana dan ƙanina ne a gabana ya tace ya zama ɗana kawai ina matukar son sa cewa mutane kawai nake ɗana ne sai ce alhamdulillah wannan shine annabin ƙarshen zamani yace domin abunda na karanta shine kafin a haifi yaron ma zai zama bai da mahaifiya doron gasa to amma kace danka ne to sai nake mamakin to ai wannan kuma ga babansa amma ga hadiri ga gajimare na binsa ga inuwa ga kuma katamun nubuwa a tsakankanin kafadunsa tabo wato stam na annabta cewa shine katamun nabiyin amma da kace mun danka ne sai tayar mun da hankali yace a ba dana na cikina bane sai to wannan inda za a aiko shi lokacin da nake raye da zan yi imani da abin da zai zo da shi amma zai zo da wani al'amari mai girma mutanen su za su kalubalance shi akai amma ina baka shawari kar ka shiga sham da shi zai wuya ba a yi niyyar kashe shi ba ta ka koma da shi gida wannan karkarin kayawo da shi saboda akwai irinsa da yawa wanda in sun ganci za su gane don su riga sun karanta wannan shine Allah subhanahu wataala ke faɗi fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'ali allazina yaqra'una alkitaba min qabli ka tambayi wanda suke karanta littafi tun kafin kai tun tunin an faɗi sifofinsa har girman idon Annabi sallallahu alaihi wasallam bakinsa hancinsa a kafafuwansa yatsunsa tafin hannunsa duk sai da aka faɗa aka faɗi sifofin saboda a gane cewa wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Allah subhanahu wataala ya bayyana in kana kokonto tambayi waɗanda suke karanta littafi tun kafin kai laqad ja'aka alhaqqu min rabbika haqiqa gaskiya ta zo maka daga ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zama wato daga cikin masu kokonto ka tabbata gaskiya ka saukar maka Allah ya ba mu ikon ƙara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
wala tamunanna min alladhina kazzabu bi ayatillahi fatakuna min alqanitin
Allah subhanahu wataala ya ce wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayatillah kar ka zama daga cikin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah fatakuna min alkhasirin sai ka zama daga cikin wanda suke masu asara wani fa annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya ya tsaya tsayin daka akan imani to daga wani sa wajibi ne kowa ya tsaya tsayin daka akan imani don a samu tsira duniya da lahira Allah ka tabbatar da mu akan imani annabi sallallahu alaihi wasallam an sha fadan wato sibobinsa da mu'jiza daiwa da suka bayyana tun kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wani dutse da yake mun sallama in nazo wucewa a gefen makka tun ina yaro inna sai ta assalamu alayka ya muhammad wa ana a'rifuhu al'an yace yanzu haka ma na san shi haka wanda duka alamomi ne na tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wa law
Allah subhanahu wa ta'ala ta innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun wanda tini kalmar Allah cewa su wadannan kafirai za su ci gaba da rayuwa a matsayin kafirai za su rayu ko a matsayin kafirai za su mutu kuma wutar jahannama za su je Allah riga ya zartar ya hukunta domin haka suke inda an ban su karan kansu ma ko da wa'azi ko ba wa'azi Allah ya san ba za su yi imani ba kalmar Allah ta rigaya akan su Allah ya san su ya halitta su ya san asalin kowa da tsarin kowa waɗannan waɗanda kalmar ubangiji ta riga ta gabata akan su su kan bi yadda za a yi la yu'minuna ba za su yi imani ba duk abin da za a faɗa wani ba zai fasa iban kuɗin gwamnati ba in ya samu dama duk abin da za a faɗa da duk hatsarin da ake ciki da cewa ba za a je aljanna ba fa in dai aka je da cin hanci da rashawa wani ba zai daina ba wani in dai ya samu dama sai ya ci duk abin da aka faɗa wani ba zai bar ɗiban kuɗin ubangidansa na shagon da ya ajiye shi ba duk yadda za a yi wani yana nan azzalimi ne akan iyalansa zai zalunci matarsa ya ci mutuncinta har ƴaƴanta su girma su gane yana ci mutuncinta amma ba zai fasa ba amma in mutumin kirki ne da zaran ya ji wa'azi ko ya ji tunatarwa ya san shaidan ya ci nasara a kansa sai ya koma ga Allah ya tuba ya je nemi yafiyarta ya ci gaba da istighfari ya koma gyara al'amari da ita kowa da irin laifin da ya sani yake yi Allah subhanahu wataala ya fi mu sanin kanmu haka kowa ya tuba daga abubuwan da ya saba aikatawa na miyagun ayyuka tun kafin lokaci ya kure yanzu ne muke zirga zirga wata ran zaka samu babu yanzu kaga ko wannan harkar rayuwa din a ce yau daya ga azumi muke ta yi yau aka zo yau ana maganar daga yau kuma an rufe sai in Allah sa ana raye bade wala kawai darasi ne kadai ya ishi mutun darasi yau da gobe yau da gobe yau da gobe kullun kai asara yau da gobe asaran ne rai kenan in dai rana ta wuce to shikenan ta wuce kenan akan miyagun aiki mutun yake har yanzu bai fasa ba ya rasa wanda zai zalunta sai iyalinsa wacce ta amince da shi ta zabe shi akan dukkan sauran maza ta ce shi take so ta aura wacce iyayenta suka amince da shi suka zabe shi akan dukkan sauran maza suka aurar masa amma ta rasa ya rasa wanda zai zalunta sai iyalinsa saboda rauninta wanda duk ya tsaya yace zai zalunci azzalimi a zai zalunci wani wanda yake karkashin sa har wannan mutum yace ba komai komai na duniya mai wucewa ne na bashi da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi Allah zai ce la ansurannaka walau ba'dahi wallahi zan taimake ka koda ba yanzu ba ka ji tsoron wanda zai ce maka Allah isa ka ji tsoron wanda zai ce maka na barka da Allah wasu suna jira wai a ce an basu da Allah saboda tinkaho da girman kai da rashin imani da rashin sanin Allah mutai sai ya barka da Allah ai karka tafi kai iya yadda zakai ka nemi afuwarsa in dai ka san ka zalunce shi me yadda zalunci da wuri in mutai ya barka da Allah baka san ta inda Allah kuma zai zo ba saboda haka duk wa'azin da za a yi duk karantarwar da za a yi waɗanda kalma ta riga ya daga Allah cewa haka za su rayu cikin miyagun ayyuka da miyagun aqidu ba yadda ka iya la yu'minuna ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin Allah ya ce koda duk ayoyin da kake jin cewa zaka basu don su gane Allah shine Allah su ji tsoron sa ko duk ayoyi ka kawo musu ba za su yi imani ba hatta yarau al'azab al'alim sai ran da suka ga azaba mai radadi ido da ido cewa azaba za a je nan ne ko za su dinga cewa rabbana akhrijna minha na'mal akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ko sai a mai da mu duniya Allah subhanahu wataala ce walau rudula adili ma duhu anhu inda suka sai a mai da su akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir ba mu rayar da ku bane da shekara nawa mutum yayi a duniya yana abun da ya ga dama ai an yi haka kuma masu wa'azi sun zo an yi wa'azi an karanta littafin Allah annabawa sun kare amma yawanci malamai da daliban ilimi wanda suka gaji saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan suna isarwa mutane suna saurare ta kotone irin kafa ba ta inda wa'azi baya zuwa wa mutum ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsoron sa Allah ya sa mu zama masu dacewa cikin wannan wata mai albarka ina ga kan wannan aya zamu tsaya insha Allah ta'ala in Allah ya sa muna raye a rayuwar mu Allah ya kai ta har zuwa shekara mai zuwa a wannan guri bi iznillahi ta'ala zamu ci gaba daga aya ta gaba da take da abuna falawla kanat qaryatun amanat ita zamu tashi insha Allah ta'ala in muna raye a da wannan zamu ce mun iso ƙarshen dukkan karatu na wannan shekara muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai iko mai girma mai komai wanda komai a hannunsa yake wanda ya ba mu ikon yin haka a lokacin da Allah ya zabe mu zama gurin masu zama a inda ake karanta alqur'ani ya kuma mana baiwa da karanta alqur'ani har ya mana baiwa da fassara alqur'ani daidai gurgudo tare da cewa akwai kurakurai masu yawa amma Allah subhanahu wataala a matsayin rahamarsa muna roƙon sa Allah subhanahu wataala ya yafe mana kurakuran mu abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi a takaice kalmomin da zamu faɗa kafin a cigaba da sauran bayanai shine duk yawanci waɗanda suke cikin masallacin nan yawanci kusan kowa ma matasa ne waɗanda suke tsakiyar tashi waɗanda suke fuskantar rayuwa in Allah subhanahu wataala ya bar su a raye suna fuskantar rayuwa kuma su ne waɗanda al'umma suke jira zo su yi abin da ya dace abin da ya kubuce da ba a yi ba su samu su ɗauko shi abun da ya wuce ba a samu ba su samu su samo shi wa al'umma to abun da ya kamata ya zama wajibi akan ku shine ko akan mu gaba daya na farko shine awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tashihu imani farkon abun da ya wajaba akan wanda shari'a ta hukunta sa dukkan wanda yake cikin masallacin nan da kewaye da haraba da wadanda suke waje da kowa kowa ya inganta aqidarsa ya gyara alaka tsakaninsa da Allah ya tabbata Allah subhanahu wataala ka samu matsayi a gurin Allah ku sani cewa ba za mu samu matsayi a gurin Allah ba sai mun kokarta siyasa da ake a duniya ma kadai in kana son ka samu matsayi a gurin wani wanda Allah ya ba wani matsayi to sai ka dan kokarta ya san kai masa wani kokari sai baka wani matsayi shi kuma in Allah ya kaddara maka to idan Allah subhanahu wataala mahaliccin mu da ya samar da mu ya samar da mu a doron kasa muna da bukatun matsayi a gurin sa to ya zama wajibi mu kokarta wato kokartawa shine na farko kowa ya zama mai aqida ingantacciya babu shirka babu miyagun tunani babu miyagun manufofi cikin tsarin addini da tsarin rayuwa sannan ayi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan matasa a nemi ilimi ilimin addinin musulunci wajibi ne akan duk wani mutum ya nemi ilimi ba dole sai ka zama malami ba ko zama malami wani falala ne daga gurin Allah zaka iya samun wani yayi shekara sama da 20 yana zuwa daukan karatu tunda ka san shi yana yaro yana zuwa daukan karatu amma bai zama malamin da za a ce ga can wance wannan shine malama ne ko kaza ba wannan wani abu ne na Allah kawai da yake yi ga wasu daga cikin bayinsa don ya jarraba su amma wani zaka samu cikin karamin lokaci ya zama malami har an san shi ko ina cewa malami ne to lallai a nemi ilimi sanin wajibi akan mutum na addinin musulunci wajibi ne akan kowa anan don ka nemi ilimi karanta alqur'ani a iya karanta alqur'ani bai dace ba ga matasa su zauna amma ba su iya karatun alqur'ani ba akwai matasa a garin nan dewa a cike da garin nan wanda Allah ya musu baiwa da hazaka wajen karatun alqur'ani a same su ka ware lokaci su baka lokaci ka samu lokaci ko awa daya ne a lokacin da duk suke da shi suka baka don ka koyi karatun alqur'ani ka koyi daga karanta fatiha da abun da ya sauka gare ka na iya abun da zaka iya karantawa ka iya fahimta sannan in akwai haddacewa ka haddace abun da ya sauka wajibi ne kowa a cikin mu ya zama yana da wannan dama kar mu zama lahira duniya kadai ake nema dukannin da ka gani kowa a zaune akwai sana'a da ya rike wani akwai aikin da yake yi wani akwai kasuwar da yake yi wani akwai harkar da yake wanda yake tsammanin duniya ta masa kyauta wannan gurin amma sau da yawa sai mu manta lahira bayan bayan mu ba tare da neman ilimin lahira ba wanda lahira kuma ita ce gidan dindindin bal tu'siruna alhayata ad-dunya Allah ce kuna zaban rayuwar duniya sai kuma kuna ta gurmaya akan duniya wal akhiratu khairun wa abqa amma lahira ita ce fa alkhairi fa wa abqa ita ce kuma mai wanzuwa fa duniya ba za ta wanzu ba ko nawa mutum yake da shi ko me mutum yake da shi a duniya wata ran zaka ji cewa baya nan ko kuma abun baya nan ya kare ya bar shi amma lahira in ka gina ta da gaske Allah baya zaluntar mutum zaka samu lahira yadda ya dace don haka a nemi sanin Qur'ani daidai gurgudu ba dole sai kun zama malamai ba amma wajibi ne ku san abun da ya dace sannan girmama iyaye da yawa daga cikin matasa a yanzu wani ma zaka ji ya ce ma yayi fada da babansa wannan ba karamin laifi bane da kuskure a girmama iyaye iyawa da ya dace lalle ku sani cewa iyayen ku kun fi kowa sani irin dawainiyan da suka yi akan ku da kuma suke yi akan ku don haka idan ba ku girmama su ba kuka ba su haƙoƙin su ba Allah subhanahu wataala zai fishi da ku ba mai shiga aljanna matukar ya je lahira da fishin mahaifansa sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ake tambayansa man abarru nasi ilai qala ummuk thumma man qala ummuk thumma man qala ummuk thumma man qala abu daka kowa yayi kokari wajen kyautatawa iyayensa in mutu yana da hali nayi musu duk abun da zai musu kafara daga abun da kake da shi karka rena da kuma ko baka da komai na kudi ko wani abu kana da abubuwa na karfin da Allah ya baka matsayin ka na matashi kai musu abun da suke so ka debo ruwa ka zuba a gidanku ka debo ruwa su yi wanka da shi ka dauko ice su yi girki da shi amma da yawa matasa suna zaune wani gurin zaka ga mahaifi shike diban ruwa yana shigarwa cikin gida yaya suna zaune a gefe to wannan abun takeici ne so da ka duk wani matashi ya ji tsoron Allah cikin iyayensa kuma lokaci kuke da shi wanda duk yayi wasa har mahaifinsa ko mahaifiyarsa ta tafi ta bashi ba tare da ya samu yaddarta ba to yayi asara mummunan asara don ku samu yaddan iyayenku ta hanyar yi musu biyayya da yi musu addu'a tun suna raye da kuma yi musu addu'a bayan sun bar duniya mafi alkhairin biyayya ga iyaye shine yi musu addu'a bayan ba sa raye da yawa daga cikin mutane suna mantawa da iyayensu in suna addu'a mutum yana iya ini bai wa iyayensa addu'a ba wani yana iya kwana wani yana iya kwana biyu bai wa iyayensa addu'a ba kuma sun rasu tuntuni wani ma bai girma ga iyayensa ba amma ya manta da su to lalle ne ku sani iyaye haƙƙin su wajibi ne akan mutum ko suna raye ko ba sa raye in ba sa raye mutum zai musu addu'a zai iya ziyartar makabartansu ma'ana zai iya ziyartar kabarinsu in bai san kabarinsu ba zai musu addu'a ko yaushe iya iyawarsa wannan wajibi ne a sani na kusan karshe shine a matsayin matasa ku sani cewa duk wani mutum mai wata irin manufa ko aqida ko kuma wata manufa ta siyasa ko wata manufa ta hargowa to da ku yake gadara da matasa yake gadara wani yakan yi amfani da matasa ne ta hanyar amfani da ilimi na boko a turo takaddu a samu ko su ra'ayoyi ku karanta su a jami'o'i ba tare da kun ankara ba ko abokin kai baka wani pamphlet yace je ka karanta in ka gama na farko sai a baka series ne dama a baka na biyu in ka gama na biyu a baka na uku daga na uku zaka so maganin babanka bai da cikakken imani malaminka bai da cikakken imani duk suna da rauni yan anguwan kuma kai saura su waye ne masu imani sai kaji kawai saura kai kawai kana ta bari ba mai imani sai kai to a mai da hankali wasu za su yi amfani da basira su aiko muku da takaddu ta inda ba ku tsammani wasu kuma za su fandarar da ku ne ba wai addinin suke so ku rike ba a'a kawai a samu ku wani irin ra'ayi na laxity wanda za a ce kawai a'a wannan irin tsananin addini ne ya kamata kawai wannan extremism ne ba ruwanka da extremism to al'umma mutanen kwarai kuma su ne ummatul wasatiyya moderate mutane neither extremism nor laxity mutum ba zai zurfafa ya wuce gona da iri ya wuce goyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko mutum ba zai zo malalaci akan addinin Allah ba sai dai shi ya zama moderate yana tsakani kawai wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku mai da hankali da wanda za su raba ku da addini su kuma koyarwan addini gaba ɗaya su raba ku da shi in kana yawan zuwa sallan jam'i a ce ai ba haka bane kawai addini ai in kai sallan ka kai ɗaya ma yayi a kawai ai ba sai kai kaza ba in mai tace a ce ba sai kin sa hijabi ba kina university ki tsaya kina sa hijabi wannan zafin kina university ai wani sai kan zaki dan huta ba wai an ce ki daina sawa kullum bane ki dan huta haba irin dan biki rawan nan dan an haduwan maza da mata na rana daya ba kin gama bane kina 400 level ne fa ai rana daya na mai gayya ne to da ka ki dan zo ki je ki ga gurin kawai mu ki je ma ki gani kawai in kin ga dama ki tafi tana zuwa gurin wani zai ja hijabinta sai nan ba ki san gurin ba gurin kauyenci bane ki har yanzu kin gama 400 level graduate kamar yadda kike amma ki zo wake ko ina zaki shiga da hijabi to akwai wa'innan mutanen masu rusa tarbiyyar matasa a lokacin da mutum ya sake don ka mai da hankali da wannan bangare ɗayan kuma su ne waɗanda za su rusa tarbiyyanku ta hanyar sa ku a ta'addanci ko sakamakon siyasa ko sakamakon wata manufa na wasu miyagun mutane waɗanda suke ɓoye kansu su ɓoye 'ya'yansu su tura 'ya'yansu ƙasar waje su kuma ku kuma 'ya'yan talakawa da kuke cikin ƙasa a yi amfani da ku wajen zubar da jinanenku da kuma zubar da tarbiyyarku a sa ku rinka ihu a hanya a sa ku rinka yawo kuna riƙe mukami a sa ku rinka yawo kuna barazana ga rayuwar mutane masu irin wannan abun a siyasa in ba masu tuba ne Allah in ba masu tuba bane Allah ka wargaza su duk wanda zai amfani da matasa don ya bata tarbiyyarsu ya zo ya ba su makamai a boye a ce duk wanda ya taba muku sare shi muna nan ya Allah duk masu wannan abun Allah ka wargaza niyyarsu Allah ka wargaza niyyarsu wanda yake da nufin bata wani matashi dan wani talaka dan wani bawan Allah ko da sakan ɗaya ne Allah kar ka bashi iko don haka mu muna gaya muku ku sani cewa akwai wa'innan waɗanda za su yi amfani da ku ko su ba ku kuɗi a ɓoye ko su saya muku ababen hawa a saya wa matashi mashin ko a saya muku wasu abubuwa ko a yi muku barazana a tara ko wani guri a ɓoye a ce za in an kafa gwamnati za a yi muku kaza za a yi muku kaza ana kafa gwamnati a manta da ku kun zama masu yawo da adduna kun zama masu yawo da sanduna waɗannan ba masoyanku ba ne inda mutum mutumin kirki ne waye ya fi cancanta ya kare ƙuri'an mutum tsakanin ɗa da wanda ba ɗa ba don Allah ba ɗa ba ne ya fi cancanta ya riƙe adda don kare ƙuri'ar babansa to me yasa babu ɗan kowa a cikinsu 'ya'yansu suna kallonku a TV kuna yawo 'ya'yansu suna kallonku a TV suna dariya wa'incan su ne 'yan fatin babanmu 'ya'yansu suna ƙasar waje suna karatu in sun gama mulki 'ya'yansu su dawo su karɓa ku ba ku yi karatun addini ba ba su bar ku kun yi karatun zamani ba ba su bar ku kun yi biyayya wa iyayenku ba ba su bar ku kun yi abun da ya dace ba don haka sun wargaza ku duniya da lahira to ku mai da hankali akan wannan duk wani mutum da ya zo ya ce muku kaza ku ce to a kawo ɗanka ya zama kumanda idan Allah ranka ya daɗe muna so abunan ɗanka wane ko baban gida ko wani abu sunan ɗan ɗanka wane da Allah ya zo ya ku gani yadda za a yi ƙari da Allah ko da wasa ku ɗan faɗa ku gani yadda za a ƙari in za a kawo wannan ɗan yana can cike da manya-manyan kaya an ɗinka masa da manya-manyan takalma sun fi nawa a ɗakinsa katifa sai Allah ya san girmanta mai sifirin ku kuna nan kuna zagayawa kuna zubar da mutuncinku kuna zubar da mutuncin iyayenku ba ku samu daraja a gurin Allah ba ba ku samu daraja a duniya ba ba ku samu daraja a lahira ba wannan ba daidai ba ne ku mai da hankali da waɗannan don haka wanda za a yi in za a yi siyasa a yi ta cikin tsafta in ma kana goyon bayan mutum kar ka tsaya kana faɗa da wani akan goyon bayan da kake yi wa mutum ka tsaya kawai ka yi abun da ya dace a abun da ya kamata a wajen bautar Allah subhanahu wataala kar ka zo kana son wani wani kuma ya ce yana son wani a zo a yi ta faɗa a tsakani wannan ba bai dace ba kana son naka ya halatta in hakan ne kana son sa bisa kirki watakila bisa hujjojinka amma bai kamata ka yi faɗa da mai son wani ba kuma a ce ayi abun cikin nitsuwa cikin tsafta cikin komai amma wannan ya dauko adda wancan ya dauko adda akan wasu mutane suna gida suna kwance kun yi wa kanku adalci ba ku yi wa kanku adalci ba to a kula da wannan da Allah matasa kar a shiga irin wannan hali dukkan wanda suke cikin irin wannan hali muna fata Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da su wanda duk hankalinsa ya tafi ana iya bashi adda ya rike ya fita yana barazana Allah ka sa ya gane Allah kuma ka shiryar da shi shi yasa insha Allah ta'ala akwai wani shiri bi iznillahi ta'ala ina ga shekara mai zuwa da izinin Allah in muna raye Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa an abun nan in yazo yawa za a yi wani shiri wa irin wa'annan matasa din masu fita da adduna ranan da addunan muke so a hadu insha Allah ta'ala za a yi wani abu insha Allah insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yi yawa saboda haka a takaice daga karshe an yi maganar zakatul fitr zakatul fitr shine zakatul fitr malamai suka ce sadaka ne wanda take wajiba a bisa fahimtar sashin malamai wasu malamai suka ce sunna muakkada wanda za mafificin bada ita lokacin bada ita shine ranan sallah daga ketowan alfijir na sallan asuba na ranan sallan idi zuwa kafin a tafi idi in aka je idi aka dawo mutum bai bayar ba to ta baki amma malamai suka ce ya halatta za a iya bayarwa kwana biyu ko kwana daya kafin sallan idi ya halatta za a iya bada zakatul fitr kwana biyu ko kwana daya kuma wajibi ne akan kowa ana bawa ana bayar ana fidda ita ga yaya kanana ana fidda ita ga mata a gida ana fidda ita ga kowane mutum yaro ko wanda aka haifa kafin ketowan alfijir na ranan sallan idi shi ma ana fitar masa da zakatul fitr sannan kwanu a da rabi a bisa kiyasin yadda muka kwatanta aka yi jarraba shine kwanu a da rabi irin mudun da muke amfani da shi anan shine ke isan ma mutum daya kwanu uku mutum biyu kenan don haka mutum zai fidda shinkafa ko masara mafi abin da mutum suka saba ci abin da aka ci saba ci anan yawanci shinkafa da masara ne saboda haka za a kai wa talakawa su ma talakawan wajibi ne su fitar za su fitar da zaran an kawo musu sadaka ko da ba su da abinci in suka ware abin da za su dafa a wannan ranar abin da ya saurace su fidda zakatul fitr da shi in ba a samu iko ba kuma kwata kwata babu hali wannan Allah subhanahu wataala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan an zo fita idi daga ran da aka ce an ga wata to ana yin kabbarori wani tukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun daga ran da aka ce an ga wata ake yin kabbarori Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in an ce an ga wata tun daga bayan magariban da aka ce an ga wata mutum zai rinka yin wannan kabbarori har cikin dare a duk lokacin da ya samu dama ya farka yana iya yin kabbarori har a tafi sallan idi ya je zauna a filin idi har liman ya zo daga liman ya zo ne lokacin kabbarorin ya kare sannan a tashi ayi sallah kuma yana kunshe da kabbarori ana yin kabbarori in an ce liman yayi kabbara guda bakwai a raka'an farko kafin fara karatun fatiha a raka'a ta biyu guda biyar kafin fara karatun fatiha ana iya daga hannu lokacin kabbaran Allahu akbar ana iya kuma ba a daga hannu ba ko kace Allahu akbar kawai hannunka yana aje ko kuma kace Allahu akbar ka daga hannu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ya tabbatar da wannan a sunna daga duk wanda mutun yayi yayi sannan in an idar da sallan idi tun daga lokacin ake murnan sallan idi shine minal aidin taqabbal Allahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair wannan shine tabbata a sunna kullu amin wa antum bi khairin taqabbal Allahu minna wa minkum kowace shekara ta dawo mana muna cikin alheri Allah kuma ya sa Allah ya karba mana aikin mu kuma ya karba kowa aikin sa to wannan shine abin da ake yi insha Allah ta'ala ana dinka sabon kaya in an samu iko in ba samu iko ba mafi kyawun kaya da mutum yake da shi shi zai sa ranan sallah wallahi ta'ala alam insha Allah ta'ala wannan sune kalmomin da nake ga muke da su sannan maganan gidan radio wasu gidan radio suna nan sun an ce sun yi shirin wasu shirye-shirye na sabawa Allah subhanahu wataala a wai sunan bikin sallah wani daga cikin magabata ya ga wasu mutane sun taru suna sabon Allah da kide-kide daga wuraya tsakanin maza da mata yace wani ce me suke yi aka ce suna bikin wai murnan sallah ne yace amma wannan akwai abun takeici in har sun samu labari daga Allah cewa Allah ya karbi aikin su ne wannan abun da suke yin ai ba godiya ga Allah bane in kuma su samu labarin Allah kan ayyukan su ba ya kuma suke sabawa Allah daga fitowa daga Ramadan to bai kamata a yi abun da wasu gidan radio suke ta sanarwa za su yi haduwa na mawaka ko wasu abubuwa na sabo wanda zai taba tarbiyyar mutane ga wuraya maza da mata mulalan tafsirai da yawa a yake magana irin wannan saboda haka muna kara tilatarwa amma dai na san akwai wasu bayin Allah committee da suka je don magana da shugabannin wannan gidan radio din ba mu sani ba ko sun fahimta sun ce ba za su yi ba shugaban gidan radio Progress sun yi irin wannan shirin bara aka tura wakilai su ma suka je suka same su yace lalle bai sani ba kuma abun ya zama late amma bana tabbas yace shi ba zai wannan abun ba tunda malamai da sauran wakilai al'umma ba sa so kuma an ce musu ya saba wa addini suka ce ba za su yi wannan ba ya tambaya yace to yin abu na wasan yara fa saboda murnan idi wanda muka ce ya halatta saboda haka yace to wannan ya tanada yara su dan yi tsalle-tsalle ayi musu kabbarori akwai musu wani abun addini ko musu tambayoyi akan addini yace wannan ya tanade shi wa wannan shine abun da ya kamata zaka muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi a bisa jajircewa da yayi su kuma waɗanda suke shirin yi Allah ya sa su gane kansu aikata bayin Allah kuma bai kamata su halarci wannan gurin ba koda an ce za a yi amma dai abun da aka ce al'umma ba sa so bai kamata mutum ya yi taurin kai ya ce sai yayi ba muna fatan Allah ya sa su gane masu wannan niyya din wallahu ta'ala alam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين من فتح الله سبحانه وتعالى يساك على الهيري وما يساك الميزان جواب قدياني زامي نفرق من قدي الله سبحانه وتعالى ميكوى ميكومي وانا تكيم بوسط قدرة وصيبا ملافية مكشبون وطامي الفرما قاشي من قدم بتالك تكينسا sa'annan kuma shi din da subhanahu wata'ala ya bawa malam da alarumma da ma mu duka lafiya har muka samu dama muke halartar wannan darussa wanda ba taba samun tseko ba koda na kwana daya muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima da ya mana kamar yadda muka sani wannan karatu an soma shi a wannan masallaci kusan tun 2007 tun muna can masallaci na inda ya zama santa yanzu institute wato wanda aka bude 16 ga watan 3 2007 aka soma sallar juma'a to a 2007 din da aka soma tafsir muna sannan kuma muka dawo nan kusan 16 din ga watan 3 shi ma 2012 to kaga yanzu daga wancan lokaci zuwa yanzu ka hada duka an yi shekara 11 na nan aiki mai albarka muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka wa malam da alheri sannan muna godiya ga management na university tun daga kan vice chancellor da ƴan majalisar sa baki daya saboda irin goyon baya da suke ba wannan aiki mai albarka da kuma sanin amfanin sa da tasirin sa ga daliban jami'a da kuma mutanen waje babu shakka sun cancanci a yi ba musu mu addu'a Allah ta'ala ya saka musu da alheri sannan ita ma muslim umma hadin kan al'ummar musulmi baki daya na jami'a wanda su suke daukan dawainiya da sai mun fita mun je mun nemo wato taimako a hannun waɗansu masu hannu da shuni sannan mu iya daukan dawainiyar sa wannan darussa a gidan TV ko a gidan radio to amma yanzu a cikin gida ake komai ba a ma neman taimako a wajen wani sai wanda dai ya ga dama ya kawo ba za a ce ba za a karba ba to muna fata Allah ta'ala ya saka musu da alheri sannan akwai MSS dalibai musulmi na wannan jami'a wanda su ma sun kai goro sun kai mari wajen ganin cewa waɗannan ayyuka sun samu nasara muna fata Allah ta'ala ya saka musu musamman ɗan hizba wanda zaka ga suna tsatsara guri da wajen in ana fita da san traffic da sauransu ba a ba su komai suna yin wannan aiki don Allah idan wadansu suka gama sai mu dinga tunanin anya in sun gama ko za mu samu wadansu bayan wadannan sun fita kuma sai mu samu wadansu to haka nan ake ta tafiya muna fata Allah ta'ala ya mana albarka baki da sannan da yan social media musamman su Malam Usman da su Malam Abdulkadir da suke daukan wannan aiki wani daga Malaysia zai turo abu daga Ingila daga ina ne dai duk suna gani wasu lokuta suna bi muna fata Allah ta'ala ya sa a cikin mizani baki da sannan a irin su Malam Abdul Ganiyu da su Malam Shau da masu dauka duka da ma gidajen radio da suke saka mana duk muna fata Allah ta'ala ya sa mu tare a cikin lada sa'annan muna godiya ga ubanmu sannan kuma shugaba mai girma alkali na kasa shine Justice Muhammad Inuwa Gombe yana tare da mu wanda yake shine kuma mahaifin alaramma Malam Abdul Basit Muhammad muna fata Allah ta'ala ya sakayya sa'annan security na wannan jami'a su ma sun cancanci yabo yanda suke bada gudunmawa da kuma abin nan wato goyon baya ga wannan aiki muna fata duk Allah ta'ala ya tara mu a cikin lada babu shakka kamar shekaru dai da suka wuce malam ya fito ya mana darussa wanda banda Allah ba wanda ya sa adadin su kuma alhamdulillah wato nasibuhu wallahu hasibuhu abubuwan da malam yake gaya mana kafin ya gaya mana wallahi sai ya aikata su a mafiya yawan lokuta saboda haka shi yasa watakila Allah ta'ala ya sa albarka a cikin wannan majalisi lokacin da ake yin wannan majalisi kwata-kwata staff ba su wuce 10 ko 7 a cikin masallaci da ake tafsirin nan amma zuban da Allah ba wanda ya sa adadin mutanen da suke zuwa wannan akwai tsammanin cewa insha Allah dan Allah ake kuma duk irin darussan da malam yake gaya mana babu canji kullun damuwarsa tauhidin mu aqidar mu da tarbiyar mu da gaskiya da amana waɗannan su ne manya-manyan darussa da malam ya damu da su duk da kuma kokarin alakanta mu da alqur'ani kai tsaye duk lokacin da kake karanta alqur'ani ko ake fassara maka in ka dauka ana fassara wa dansu mutane ne a karni na 14 a zamanin da to ba za ka yi aikin da ake bukata kai ba kuma qur'ani ba zai maka amfani da ya kamata ya maka ba amma sai ga malamin yana jawo ayoyin Qur'ani yana saka mana su a cikin rayuwarmu, ana muƙarana ana comparison da abinda muke da abinda Qur'ani ya faɗa. To wannan kuma shine ita ce hanya daya wacce zamu iya bi domin mu tabbatar da cewa Qur'ani mai girma mu aka saukar kuma mun yi aiki da abinda yake cikin sa, babu shakka. Kuma wannan wato ba na so in faɗa ga malam, amma dai da zuwa ta sa zan faɗa. Malam tun da haka yake, ba wai daga baya bane, ni na san malam zan iya ce muku kusan tun 1989 ko wani abu makamacin haka, kusan shekara 30 yanzu ake nema. Tun mu muna ƙanana su yayin mu ne a makaranta suna karantar da mu, wallahi abubuwan da ake kai din nan su ne tun da haka ake, ba wai daga baya bane. Wannan dalika fadlullahi yutihi man yasha, abin da malam ya gaya maka a bakinsa to wallahi insha Allah shine a zuciyarsa. Abin da ya ce ka aikata, kafin ya ce ka aikata sai ya aikata shi. Wannan mu muna gani da muke tare da shi a cikin abubuwa daban-daban. To gaskiya muna samun ƙarfin gwiwa, kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alheri, saboda haka darussan sun kunshi tauhidi da halin munafikai kamar yadda muka fito da kissar wanda suka saba Annabi sallallahu alaihi wasallam, irin jarabawa da suka shiga, da kuma matsayin tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala musamman matasa wajen neman sana'a da kuma aikin yi da taimakawa iyaye, da kuma nuna mana kudurar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin halittun sama da kasai, da cancantar bauta a gare shi, da rukun amana, da tawazu'u, da kankan da kai, da kyautatawa iyaye, da kula da haƙƙin shugabanni, da kuma su shugabanni su dinga jin tausayin talakawa, da kuma cewa mu'mini za su ga Allah subhanahu wa ta'ala gobe alkiyama, da cewa a nemi arziki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shine mai azurtawa, da kuma cewa su wane ne waliyai, menene sifofinsu kamar yadda Qur'ani ya nuna, sa'annan da halin mutane dangane tafsirin Alqur'ani mai girma da wanda suka tantanta da ba su tantanta ba, da kuma kissar annabawan Allah cewa suna neman na kansu ba sa dogaro akan cewa suna karanta da mutane, saboda haka mutane su azurta su, da kuma ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya kan banu Isra'ila da haƙoƙin iyaye da haƙoƙin ma'aurata, da kuma nasiha da malam ya karkade da ita akan matasa. To waɗannan su ne abubuwa da malam wato muka keto kaɗan daga ciki kenan, abubuwan suna da yawa. Saboda haka wallahi ɗazu sai nake ta tunanin waɗannan irin kalmomi ya kamata a yi amfani da su wajen godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yi ba malam wannan aiki da ake yi. Saboda haka addu'a abu ne na farko kenan, muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sana'a lakum ma'rufan fad'u lahu hatta taraw annakum kafa'tumuhu, ku yi masa addu'a sai kun ga cewa, ko kuma ku yi ma ku biya shi, ku yi abin da za ku iya gani kamar kun biya shi. Idan kuka ga ba za ku iya biyansa ba, to ku yi ta masa addu'a sai kun ji cewa wannan addu'ar in Allah ya yarda kuna ganin kun biya mishi. To naqulu jazallahu anna wa anil islami ash-shaykh khairal jaza, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alheri. Saboda haka malam amun akwa akwai waɗansu ɗan kalmomi takaitattu da naga wato ya na tantance in rubuta su, za a yi haƙuri musamman wanda ba sa jin larabci da larabci na rubuta, saboda kishin larabci da kuma soyayya ta da larabci, da kuma kasancewa ta ƙaramin ɗalibi wanda yake koyon larabci. Saboda haka bacci shi ne guda bakwai kadai na rubuta, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace, kuma ya saka malam da alheri, kuma da fatan malam zai yafe mu. Nake cewa yaqika ilahuna min kulli aibin wa min fitanin wa min hasadin saqimi, dhakarta min ayi dhikri al-hakimi, ta'ishu biha dawman bi tawfiqir rahimi, fashimatuka tuqa wal ilmu wal adlu بها تربي الأنام بمنة الحليم بمنة علام الحليم الصدق والأمانة والأخلاق حالكم كذاك الزهد والحذر عن نار الجحيم ودعبك يا أبا سمية أقوال الرسول ونحبه على فهم الأسلاف ذاك صراط المستقيم. شكر الله جهود قارئنا المرتل عبد الباسط ذي الأدب الكريم أجمعنا الإله الرؤوف بفضله في دار السلام على رفرف ونعيم. السلام عليكم ورحمة الله.
Wannan kyautata zato ne ga gare mu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa bayin Allah suka yi, wanda muke tare da su suke iya kokarin da yafi abin da muke yi dare da rana tun tsawon lokaci, ba da ma a yi abu ba tare da wasu sun ba da goyon baya. sun kuma tsaya tsayin daka ba, to haka watakila Allah subhanahu wa ta'ala ya so wani ya zama shine mai yin kaza, wani ya zama mai yin kaza, amma wannan bayin Allah suna da dukkan cancanta na yabo da alkhairi da sauransu irin shi Dr. Yusuf. Ba za mu iya faɗan wasu abubuwa takaitattu da za mu iya cewa ga yadda ɗabi'unsu tun tunin da muka sani ba, saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace dukkan zato da ake kyautatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama tabbas a duniya da lahira. Allah ya sa mu zama Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li amma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Allahumma ighfir li amma la ya'lamun. Allahumma ij'alni khayran mimma yadhunnun waghfir li amma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Kuma kamar yadda alarama Sheikh Abdul Basit shi ya jajirce sosai, shi ya fi mu kokari wajen koyaushe, ko da bai dau hutu daga kashi ba, akwai lokacin da har a fara azumi kafin ya gama abun, amma zai je daga kashi zai tsara lokacin ya zo yayi duk yadda ya dace kullun yana nan anan a zo ai karatu da shi. Saboda haka wannan abu da ya tsaya ya jajirce yake kai, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Allah ya sa, Allah ya hada mu cikin jannatul firdaus. Kuma ga dawainoyi, aje ayi tarawihi, aje ayi tahajjud, aje ayi wani abubuwa da yawa suna hidima wa alqur'ani, masu hidima wa alqur'ani a wannan gari, Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Shi mahaifi wato Justice Muhammad Inuwa kenan da yake zaune, wannan sai mu ce masa albishirinsa da kuma taya shi godewa Allah. Malamai suke cewa karkashin ayan wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama, shine suka ce kaga danka ya haddace alqur'ani yana ibada, ko yana karatun alqur'ani ko yaushe yana cikin masu ibada, to wannan ka ci nasara, ka samu qurrata a'yun a gurin wato a cikin ƴaƴanka kenan. Allah ya sa mu zama mu samu haka duniya da lahira. Shi kuma kwanan nan wannan babban matsayi da ya samu na justice a wannan ma'aikata tasu a kuma wannan jaha, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa daraja, ya kuma kara taimakonsa da kare shi, ya kuma bashi ikon tsayawa tsayin daka akan duk abin da zai zama alkhairi a addini da kuma rayuwar al'umma baki daya. Yawa, duk abin da zai zama masa matsala Allah ya raba shi da shi, abin da zai zama masa dacewa Allah ya tabbatar masa shi, Allah kuma ya yassare masa al'amari wajen gudanar da shari'a. Shari'a tana da wahalan gaske, amma insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya jajirtar da shi da tsayuwa da dogewa akan abin da yake shine gaskiya, ba tare da ja da baya ko tsoro ko wato bada kula ga wayansu wanda ba su cancanci a ba su kula ba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi a dukkan mu gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mana da alkhairi. Sai sai addu'a ke da na Thank you.
gaske a ce mutum ya yi musharaka cikin al'amari irin wannan abu ne wanda kowa ya sani a cikinmu ba jalli ne na dogon jawabi ba ko kuma ƙarin bayani akan abin da ya riga ya gabata sai dai kawai in taya mu godewa Allah tabaraka wa ta'ala na farko sannan kuma da murnar kasancewan a cikin waɗanda Allah ya azurta da wannan fama to magana a irin wannan jalli yana da wahala don haƙiƙanin gaskiya kamar idan kun tuna duk ar farko Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bishara wa mutane goma da aljanna wanda ya tabbata Allah tabaraka wa ta'ala shi ya masa wahayin haka to kwatankwacin wannan akwai mutanen da nake kauna a duniya wanda da ina bada wani abu kwatankwacin haka to idan na daga yatsuna na hannu guda goma nan cikin irin waɗannan mutane a duniya waɗanda Allah ya sa min kaunar su Malam Tahir yana ciki kuma ina magana daewa a kansa amma ban taba magana a gaban sa game da shi ba amma akwai abubuwan fadadin kuma duka kowa anan sheda ne ya sani to ba mu da abin da zamu yi sai kokarin dagewa da addu'a cewa Allah ya rika masa kuma mu ma abin da Allah ya hore mana Allah ya rika mana mun saurari nasihu daewa daga bakunan malamai musamman malam yayi a cikin azza tambayoyin sa na riske wata tambaya ta wanda yake tozarta zamantakewansa na iyali abu ne wanda ba iyalin kadai yake shafa ba duk wanda yake da irin wannan siffa yana extending dinta kun san wani yakan yi wani abu tasirin sa ya shafi wani negative wanda shi yasa ake so duk al'umar musulunci ta zama mafiskarta guda daya ce tana nan akan alkhairi domin sai ka je ka cutar da wani a halin kana yi wa kanka ne sai dai kawai Allah da ikon sa shi kuma yana da yadda zai tsamar da kowa da kowa amma dai abu ne wanda munin sa ya kai matukar muni abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam mai wasiyar sa kusan ta karshe ku lura da haƙƙin iyali ku lura da haƙƙin iyali sannan a samu wanda zai zo ya tozarta wannan haƙƙi abu ne wanda yake da girman gaske kwarai da gaske wato kamar dai yayi fito na fito ne da shi dan aikan Allah gaba daya to ba abin da ya rage kuma nasiha dai game da matasa game da mai da hankali cikin al'amuran addini musamman yanzu ana fuskantar kwanakin Idi ne ana cewa Idi yana nufin biki ne da kuma farin ciki da murna eh haka ne amma abin da yafi muhimmanci a ciki shine lura da cewa wani abu wanda ya taba faruwa ne ya sake dawowa ai taking stock kenan wancan karo da yazo menene muka yi da shi yanzu kuma da yake wayo ya sake dawowa menene muka yi nufi da shi wannan shine muhimmi wanda ya riski wannan ya kyautata imanin sa ya gyara aikin sa ya kuma kulla dangantakarsa da ƴan uwansa ta zama mai kyau to wannan shine ake kira yayi idi ko ya riski idi ko ya samu idi wani bawan Allah yace mal'idu illa an na'uda li dinina hatta ya'uda na'imuna al-mafqud mal'idu illa an nukawwina ummatan fiha muhammadu la siwahu amidu kunu du'atan lit-ta'alufi wa'lamu anna ar-rasula alaykum la shahidu ba wani abun da ake kira idi sai dai mu shiga tattali mu shiga taitaye mu koma ga addinin mu kamar yadda ya kamata har abinda muke ga kamar ya kubce mana na ni'imomin ubangiji muna ganin muna shan wahala muna ganin abubuwa sun tabarbare to mu koma ga addinin mu ji tsoron Allah har irin wannan ni'imomin su dawo mana kuma ba wani abu ne idi ba sai dai mu kalli kanmu a cikin al'umma wacce muka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi kadai babu kuma wani abun koyi sai shi ashe kenan idan muka yi haka za mu koma irin abin da malam ya gaya mana mu haɗa kai mu dunkule waje ɗaya murungume abubuwa na kirke da kyawawan dabi'u da kyawawan halaye sai mu amfani juna baki daya ba zan tsawaita ba sai dai in kara da cewa Allah ya mana gamda kasar da abin da yake so ya yarda da shi abin da suke tsaye da shi akai na fahimtar da mu da fadakar da mu da wayar mana da kai Allah ya sani kadan muka sani akan abin da Allah ya sani to muna fata Allah madaukakin sarki ya karba ya sashi a skelin su na aiki gobe alkiyama abin da yake na tuntube da kurakure kuma wanda ba a rasawa game da kowane dan adam to muna fata Allah ya kauda kai Allah ya rangome yayi yafiya ya gafarta mana da su baki daya hadha ma indana wa billahi tawfiq wa asru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah saka barisa da wannan kalmomi masu albarka akwai makuli da aka shigo da shi na wani ban Allah da ya manta a cikin mashin Haiju mai plate number Gombe mai 175UE saboda haka in ka manta makullin mashin ka je baka samu ba sai ka zo ka samu hizba insha Allah za ka samu Allah saka sai addu'a
صلى على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله دوان دسك تولو بكاتن سنة الدؤوي أقوان دسن تولو أنت ورقدن قمنا تولو قرآني تنا بكاتن أتاس الدؤى بسا بكاتن تمنا فاتن الله بيامات بكاتن تنا الكيري da wanda turo ya turo kai shi kuma Qur'ani saboda rashin lafiya muna fata Allah yayi masa wanda suka turo yanayin rayuwa da kuncin rayuwa muna fata Allah subhanahu wataala ya ba su yayi tare musu da wanda kowa da irin abin da ya ambata ya Allah muna roƙonka duk abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu Allah ka tabbatar mana da shi wanda duk ya turo takarda ya Allah yana buƙatan bayinka saya shi da addu'a Allah kai ka san damuwarsa ko rashin lafiya Allah kai kafi mu sani ya Allah in bukata ce Allah kai ne mai iko akanta ya Allah ka biya wa kowa bukatansa masu damuwoyi Allah ka yaye musu masu kuncin rayuwa Allah ka buda musu masu bukatan gidaje nasu mallakan su Allah subhanahu wataala ka azurta su da shi masu jarrabawa Allah ka taimake su cikin jarrabawoyin su wanda suke rubuta ne ko Allah ka ba su nasara cikin jarrabawa da suke yi masu jarrabawa a cikin jami'o'i da wanda za su fara a wannan jami'a Allah subhanahu wataala ka taimake su ka ba su nasara ya Allah abinda ka raba a wannan wata mai albarka Allah ka samu na daga cikin da suka samu rabo mai girma a cikin sa Allah ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus Allah ka samu na daga cikin da ka yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما فلا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما shugabanninmu Allah ka kara musu karfin gwiwa duk shugabanninmu a kowane mataki ciyamomin local government Allah ka sa su yi abun da zai zama alkhairi ga talakawansu duk mai nufin alkhairi cikin su Allah ka taimake shi duk abun da za su yi Allah ka sa ya zama alkhairi ka sa su zama rahama ga talakawansu gwamna a jihar mu ya Allah ka taimake shi yayi abun da zai zama alkhairi ga rayuwar mu yayi abun da zai zama alkhairi ga addinin mu da rayuwar mu Allah ka taimake shi a kansa abun da zai ba daidai ba Allah ka sa ya gane kar ya aikata sanatocinmu da ƴan majalisu ƴan majalisan wakilai da na jaha ma da na ƙasa gaba ɗaya Allah ka taimake su cikin abun da zai zama alkhairi ga rayuwar talakawa duk abun da za su zartar ko su damɓara shi a matsayin doka ya Allah in sharri ne Allah ka wargaza shi abun da zai zama mana alkhairi Allah ka taimake su a kansa Allah ka ba su ikon zartar da shi duk abun da yake na sharri ko da an musu rufa-rufa Allah ka sa su gane musulman cikin su Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa su fahimci addinin musulunci Allah ka taimake mu ka taimake su shugaban kasa Allah kai masa agaji Allah ka taimake shi cikin ayyukan alkhairi duk abin da zai yi na kare tattalin arzikin Najeriya da talakawa Allah ka taimake shi a kansa masu goyon bayan sa bisa manufofi masu kyau Allah ka taimake su masu nufin abata Allah ka wargaza su duk masu nufin sa kafa su kawar da kyakkyawan manufa Allah ka kawar da su Allah ka kawo mana mafiya alkhairi a madadin su ya Allah duk masu neman matsayi da masu neman gwamna masu neman sanatoci masu neman duk wani matsayi da kowa yake nema ya Allah kai ka san su kai ka san sirrin kowa ya Allah masu alkhairi a zuciyarsu da manufofin su Allah ka taimake su masu nufin sharri ko handamewa don su azurta kansu ya Allah ka kawar da su karka ba su matsayi ya Allah innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka karbi addu'ar mu Allah ka karbi addu'ar mu da rahamarka. Allah ka saukar mana da ruwa mai albarka. Allah ka ba mu amfanin gona mai albarka. Ya Allah manoma da suka yi shuka, Allah ka sauko mana da ruwa mai albarka. Allah ka sa a ga amfani mai albarka. Allah ka yi albarka a cikin kasuwancin mu a wannan gari namu na Gombe. Da wannan jaha ta mu ta Gombe. Da sauran garuruwan musulmai baki daya. Ya Allah ka saukar da albarka a sana'o'in mu. Allah ka saukar da albarka a ayyukan mu ma'aikata gwamnati. Allah ka saukar da albarka. Allah ka kawar da kwadayin abun da ba halal ba gare mu. Innaka ala kulli shay'in qadir. Waɗanda suke fama da rashin jari tun daga ƴan uwanmu na jini da sauran ƴan uwanmu musulmai wanda suke fama da kasuwanci ko basu suka, ya Allah ka kawo musu dauki. Allah ka basu jari mai albarka. Basu suka, Allah ka sa su biya. Duk wanda bashi ya kuntace masa, ya Allah ka bashi ikon biya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allah ka sa mu gama Ramadan cikin alkhairi. Allah ka sa muna daga cikin wanda za a yanta su cikin abun da ya saurari na Ramadan. Allah ka maimaito mana dawowar Ramadan muna masu imani rike da musulunci da kuma riko da Alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka kai rayuwar mu cikin aminci da nitsuwa da kwanciyar hankali. Allah ka azurta mu da riko da addinin Allah. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أتمم لنا رمضان بخير. اللهم أتمم لنا رمضان بخير. اللهم أعيده علينا يا ذا الجلال والإكرام. ونحن نلبس لباس الصحة والعافية متمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم عاتق رقاب أهلنا وذرياتنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تمن على أبنائنا وبناتنا بحفظ كتابك العزيز والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دراستنا. اللهم تقبل منا تلاوتنا. اللهم تقبل منا هذا الدرس الذي نقدمه في هذا المسجد. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. ومن علينا يا رب العالمين بتوفيق من عندك انك على كل شيء قدير. وتقبله منا انك على كل شيء قدير. اللهم فجزنا خير الجزاء. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد، اللهم فاجمعنا في جنة الفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا وأساتذتنا وأهلنا وذرياتنا وإخواننا وجميع المسلمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلط علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعوين به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Matasa 'yan hizba da suka yi ta kokari wajen gyara mutane da shiryarwa da kuma daidaita hanya da sauransu, Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka hada mu da su cikin jannatul firdaus. Masu yada wannan karatu da ake dare da rana kullun suna nan suna yi, wanda suke social media su Mala Usman, Mala Abdul Qadir, Mala Abdul Malik da sauransu, Allah ka kara musu karfin gwiwa. Allah ka saka musu da alkhairi. Mala Abdul Gani da suka yi ta dauka suke yadawa, Allah subhanahu wataala ka kara musu karfin gwiwa. Allah ka azurta mu da arziki na halalta inda ba ma tsammani. Dukkan wanda ya bada goyon baya, malaman makarantar nan da sauran ma'aikata da ɗaliban makarantar nan, musamman dukansu mazansu da matansu, Allah ka yi musu albarka. Allah ka yi mana albarka gaba ɗaya. Kowa ya Allah ka kare shi daga samun matsala cikin karatunsa. Allah subhanahu wataala ka ba su nasara cikin karatunsu. Allah ka ba wa kowa aiki mai kyau. Allah ka ba su aiki mai albarka. Ka sanya albarka a rayuwansu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شو قبلني جامعة أنا قال مس البركة security نوان الجامعة وقلين دسكي وجههم سوا أنا قال مس البركة. اللهم يتيم كيسو dukkan kowane bangare da shugaban da yake jagorantar bangaren yawanci musulmai a wannan jami'a. Allah ka yi musu albarka, Allah ka kara datar da mu wajen nusar da ƴaƴan da suke cikin wannan jami'a zuwa ga alkhairi. Allah duk abin da zamu yi na alkhairi da alkhairi ga al'umma da rayuwar mu, Allah ka taimake mu akan sa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.